This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis 12 ga watan, wato 12 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labaran duniya.
Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza ya kashe mutum 34, ciki har da mata da ƙananan yara 19. Amurka ta sanar da wani sabon tallafi na sama da dala miliyan 700 ga Ukraine da ya hada da taimakawa bangaren makamashi na kasar. Gwamnatin Najeriya ta fito da sabbin tsare-tsare na sufurin ruwa a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa a kasar.
Tokanin labaran duniyar kenan. A Najeriya har yanzu ana cikin yanayi na rashin tabbas kan yiwuwar samun sauki akan farashin litar mai. To kuma masana ke cewa dangane da hakan?
Wanda Najeriya ya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da, wani abun ba zai yiwu ba.
A Najeriya har ila yau hukumar zaben ƙananan hukumomi a jihar Kano ta ce za ta gudanar da gwajin gano ta'ammali da ababen sanya maye ga dukkanin 'yan takarar shugaban ƙaramar hukuma da kansiloli a zaben da za a yi a watan gobe.
Shi dai mutum da ya san yana da sha'awar yin takara zai kawo kansa, kuma alhamdulillahi mun fara yin waɗannan gwaje-gwajen sun sama da dai mutane 100 wanda suka yi, da maza da mata.
Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa, inda shirin zai duba batun tsarin kula da yara da ake turawa karatun allo ko kuma karatun tsangaya. Kama fi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza cikin dare zuwa wayewar garin ranar Laraba sun ratsa da wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zama matsugunin iyalan Falasɗina da aka raba da mahallansu da kuma wasu gidaje biyu, inda har-haren suka kashe akalla mutum 34, ciki har da mata da ƙananan yara 19. An kai wani mummunan hari da tsakar ranar Laraba wanda ya ritsa da makarantar Aljun da ke tsakiyar sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusrata, inda ya kashe mutum 14 tare da jikata akalla 18. Rundunar sojin Isra'ila ta ce niyyarta shi ne ta auna mayakan Hamas da ke shirin kai har-har daga cikin makarantar. Amurka ta sanar da wani sabon tallafi na sama da dala miliyan 700 ga Ukraine da ya hada da taimakawa bangaren makamashi na kasar. Yayin da Rasha ke auna ababen murar rayuwa da har-hare, kunshin tallafin kuma ya hada da taimakon ayyukan jin kai da aikin kawar da nakiyoyi. A ranar Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy sun kai wata ziyara ta ba sabon bata haɗin gwiwa zuwa Kiev, gabanin taron haɗin gwiwa na ranar Juma'a a fadar White House tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer. Nan tattauna ci gaba da tallafawa Ukraine. A Kiev, Blinken ya ba da sanarwar sama da dala miliyan 325 don taimaka wajen gyara makamashi na Ukraine da wutar lantarki, yayin da Rasha ke ci gaba da kai hare-hare, sannan tare da kusan dala miliyan 290 na taimakon jin kai da muhimman ayyuka kamar ruwan sha mai tsafta, abinci, matsuguni da magani. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata, tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya ƙara yaɗa jita-jita mara tushe cewa 'yan gudun hijirar Haiti a jihar Ohio da ke Amurka na sacewa tare da cin dabbobi, inda ya maimaita a wata muhawara ta talabijin irin kalaman ɓatanci da ƙyamar baƙi da yake yaɗawa a duk lokacin yaƙin neman zaɓensa. Jami'ai sun ce babu wata shaida cewa 'yan gudun hijirar Haiti a cikin al'ummar Ohio suna yin hakan. Sai dai yayin muhawara da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, Trump ya yi magana musamman a Springfield na Ohio, garin da shi ne ke tsakiyar zargin, yana mai cewa bakin haure sun kwace garin. Ya ce suna cin karnuka, suna cin maguna, suna cin dabbobin mutane da suke zaune a wurin. Harris ta kira Trump mai tsauri kuma ta yi dariya bayan kalaman nasa. Masu gudanar da muhawarar sun bayyana cewa jami'an birnin sun ce zargin ba gaskiya ba ne.
To nan ba da Jimawa Buhavis zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya har yanzu ana cikin yanayi na rashin tabbas kan yiwuwar samun sauki akan farashin litan mai, duk da cewa wasu 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana yakinin cewa shigowar tataccen man matatar Dangote a gidajen man ƙasar zai iya rage tsadar da ake fama da ita, yayin da masana ke cewa ba lallai bane hakan yayi tasiri kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Halima Abdurrauf ta aika mana daga Abuja.
Yan Najeriya da sun kosa su fara ganin ana rarraba tataccen man fetur na matatar man Dangote zuwa ga gidajen mai a fadin kasar, inda suke neman bayani akan takamamman lokacin da hakan zai kasance zahiri. Matashi Kabir Abdulde ya bayyana cewa tsadar mai ya ninka kudin mota da yake biya zuwa wajen aiki sama da sau biyu.
A sunana Kabir Abdul, ma'aikaci ne ni. Daga inda nake zama zuwa wajen aiki da ina biyan 1500 zuwa da dawowa, amma yanzu tunda aka ƙara kudin litan man nan ina biya yafi ki biyu abinda nake biya da. In kaga alamun kana neman ragi sai kaji kawai mutun ya damu ta yayi gaba.
Shin yaushe ne ma za a fara ganin tataccen man matatar man Dangoten a gidajen mai a Najeriya? Masani a fannin makamashi Dr. Ahmad Adamu ya ce
koda ya tace tunda yanzu akwai rashin tabbaci abinda mutun yake cewa uncertainty, so za su iya aje shi a babban matatansu. Wataƙila ita NNPC ta ce za ta saya a ganin cewa zai fi mata sauki tunda da naira za ta saya, kamar yanda shugaban kasa ya yi yarjeje ya rasu in ya tabbata.
A game da tsarin yadda man fetur daga matatar man Dangoten zai iya kai ga dukkan sassan kasar, Dr. Ahmad Adamu ya ce za a iya yin wannan aiki ta fuskoki biyu.
Hanya biyu ce. Na farko, NPC za ta iya saya a matsayin mai sari daga wurin Dangote ta saida ma 'yan kasuwanta, ko kuma shi Dangote a bashi dama ya saida ma duk wanda yake so ya sari tataccen man fetur. Zaɓi na biyu shine shi Dangote shine zai kiyasce nawa zai sarar da man fetur din shi daidai yanda kuɗin da ya kashe. Su kuma masu dako za su ɗora ribarsu a sama su saida a gidajen mansu yanda kasuwa ta kama musu. Idan kuma NNPC ne ta sara, ita ko NNPC tana da nata tsarin wanda take so wata kiyar ta bada tallafi ta rage farashi domin 'yan Najeriya su amfana. Abinda 'yan Najeriya ya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatar man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da, wani abun ba zai yiwu ba.
Shin dillalan man fetur masu zaman kansu sun fara samun mai daga matatar Dangote? Shugaban kungiyar IPMAN Alhaji Abubakar mai ganda Shattima ya ce
a halin da ake ciki dai yanzu, mu 'yan kasuwa masu zaman kansu gaskiya ma mu da cikakken labari akan batun lodin shi. Saboda haka har yanzu dai muna nan muna saurare ita hukumar NNPCL ta yi muna bayani idan ta dauko kayan Dangote yadda za ta raba waɗannan kaya gare mu. Sa'annan kuma ba mu da wani bayani daga ainihin matatan mai din ta Dangote na yadda za su ci gaba da raba kayan su. Dangane da alkawarin da su NNPCL suka yi muna na cewa za su ba mu mai, to sun soma amma dai ba kamar yadda suka yi alkawari akai ba. Al'ummar mu dai halin da ake ciki yanzu sun dan fara loading kayan amma ba kamar yadda aka yi alkawari akai ba.
Duk da cewa ana ta yada jita-jitar akwai yiwuwar kamfanin NNPCL ya kasance dillalan man matatar Dangote ga 'yan kasuwa masu zaman kansu, babban jami'in yada labaran kamfanin Olufemi Shoneye a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ba wannan maganar. Matsalar karanci da tsadar mai di na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar Najeriya, musamman ganin irin ƙari da aka yi a farashin kowace litar mai a baya-bayan nan. Halima Abdurrauf, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ganin yadda ake ta samun salwantar rayukan jama'a a duk lokacin da aka samu hadarin jirgin kwale-kwale a Najeriya, gwamnatin kasar ta fito da sabbin tsare-tsare na sufurin ruwa a duk yankunan da ke da hanyoyin ruwa a kasar. Yanzu haka dai hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa ta soma wayar da kan jama'a kan waɗannan sabbin tsare-tsare a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Amma shi na jiwon lawan gara
jirgi dai da anka cika ana hada a rage anka shiga jirgi anka test ana hada jirgi ya kwashi ruwa dada kai da nan sar jirgi yayi kasa.
Irin sautin da ake ji kenan a duk lokacin da aka samu akwai hadarin kwale-kwale, mutane za su ta jimami tare da nuna alhinin abin da ya faru, musamman idan ya sanadin salwantar rayuka.
daga nan kuma an fita batun maganar sai wani hadarin ya saki faruwa. Yanzu gwamnatin Najeriya ta fito da tsarin da za a bi. Manajan hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa mai kula da jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina, Muhammad Bello Bala, ya bayyana cewa
kamar yadda muka sani ka'idoji na shiga jirgi kamar ka'idoji ne na shiga mota. Kamar yanzu aka shiga mota ka je ka bige mutum, akwai haraji wanda yake za a sa maka. So ya kamata in jirgi yana daukar mutum 10 ya dauki mutum 10. Sannan kuma muna son mu sanar da jama'a cewa in karfe da na yamma ya yi to a daina hawa jirgi, ba a shaye-shaye kafin a shiga jirgi.
Bayan haka kuma hukumar bisa umarnin gwamnatin tarayya za ta samar da rigunan da ake sakawa idan za a hau kwale-kwale.
Mutane ya sa seat belt, ana sa rai in Allah ya yarda in ka sa wannan za ka iya kwana ɗaya zuwa biyu a cikin ruwa a zuwa cece ka.
Dokoyaya mazauna yankunan da ake da hanyoyin da ake sufurin ruwa suka ji da wannan sabon tsarin na gwamnatin Najeriya.
Sunana Jabir Sani Dundai. Mun fatan mu hakan ta kasance zamana cewa gaba ɗaya su wayannan rigunan da sauran al'amura sun samu.
Sunana Abdulmutallif Malam Dundai. Ina goyon bayan wannan ra'ayin insha Allah.
Tuna dai masana ke bayar da shawarwari yadda za a iya inganta sufurin ruwa kamar yadda Dr. Abdullahi Bello Tambol na kwalejin ilimi ta Shehu Shagari ke cewa
ga wasu kungiyoyi irin su ƴan union da ta NATO sun ka inganta zurga-zurga ta ƙasa, to haka dalika a samu irin waɗannan kungiyoyi ga hanyoyin ruwa waɗanda muke da su.
Hadarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙume rayukan ƴan Najeriya, domin ko a watan da ya gabata na Agusta an samu aukuwa haɗurran kwale-kwale har hudu ƙasa ga mako ɗaya a jihohin Najeriya hudu da suka hada da Sokoto, Bayelsa, Zamfara da Jigawa, kuma an samu salwantar rayuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta hukumar zaben kananan hukumomi a jihar Kano Najeriya ta ce za ta gudanar da gwajin gano ta'ammali da ababen sanya maye ga dukkanin 'yan takarar shugaban karamar hukuma da kansiloli a zaben da za a yi a watan gobe. Ga Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani.
A cikin wata sanarwa da hukumar zaben ta Kano ta fitar ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin tabbatar da cewa sahihan mutane da suka dace ne aka zaɓa domin gudanar da mulki a matakan ƙananan hukumomi a jihar ta Kano. Tunda hukumar ta tuntuɓi hukumar NDLEA da ke hana sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya, wadda ita ce ke da alhakin gudanar da wannan aiki na gwaji. Sai dai gabanin hukumar zaben ta tantance kuma ta mika sunayen 'yan takara ga hukumar NDLEA, tuni masu sha'awar shiga zaben suka fara ɗunguma ofishin hukumar na Kano domin a gwada su. Alhaji Abubakar Idris Ahmad shine kwamandan hukumar ta NDLEA a Kano.
A yadda suke zuwa ɗin nan ba wai jam'iyya ce ta rubuta sunayen kowa ba, ta kawo mana ne ba. Shi dai mutum da ya san yana da sha'awar yi takara zai kawo kansa, kuma alhamdulillah mun fara yin waɗannan gwaje-gwajen kusan sama da dai mutane 300 wanda suka zo suka yi da maza da mata.
Shin hakan na nufin duk wanda ya tsallake wannan gwaji na ababen sanya maye ba za a sake yi masa gwaji ba idan hukumar zaɓe ta sake mika sunansa?
Sai yadda muka ga ta hukumar zaben da takardar jadawalin yadda yake da form dusu da sauransu. Misali yadda za mu yi idan har abu ne wanda mai yiwuwa yana bukatar kasancewa wasu experts daban daga wani waje da za su zo sa ido akan abin da za a yi, to ka ga inda a yi komi za a yi kuma sai da kusan kowa nan. So ina ga babu wani abin da kuma misali in ka zo an gwada ka dama baka da komi a jikinka, so ko so 100 ne ba za ka ji shakkan dawowa gwada ka ba.
Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da ake yin gwajin ta'ammali da ababen sanya maye ga masu neman shugabancin karamar hukuma a jihar Kano. Duk da cewa wasu na ganin babu wani bambancin a zo a gani da wannan tsari na gwaje-gwaje kawo ta fuskar yadda 'yan siyasa ke tafiyar da mulkin ƙananan hukumomi a jihar Kano, amma akwai masu ra'ayin cewa ya kamata a faɗaɗa wannan gwaji akan sauran 'yan siyasa da ke neman madafin iko a matakan jihohi da na tarayya. Sai dai masana na cewa
watakila abin da yasa ba a yi haka ba saboda tayo a sha kunya cewar waɗanda ba a tsammani duk suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan, sannan kuma zai janwo izamana wato waɗanda aka matsu sai sun zama wani abu a ƙasar ya zama ba su zaman ba saboda za a same su da laifin. Sannan kuma wannan yana da haskacewar dalilin da isa yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyin ya wahala a ƙasar, saboda alamu ne na cewar waɗanda za su hana da yawansu su ma suna cikin ruwa tsandin a cikin harkar.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero Kano. Sai dai har yanzu hukumar ta NDLEA bata faɗi dalilan rashin sanar da jama'a sakamakon gwaje-gwajen baya da ta yi akan masu neman kama madafin iko ba. Amma abin jira a gani shine ko shugabancin hukumar na yanzu zai fito fili ya bayyana sakamakon ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To wata babbar kotu a jihar Lagos da ke kudancin Najeriya ta yanke wa wani ba Amurka ɗan kasuwa mai suna Marco Antonio Ramirez hukuncin shekaru 74 a gidan yari bayan da ta same shi da laifin zamba cikin aminci na fiye da dalar Amurka miliyan 1.5 domin samar da visar zama a Amurka ga wasu 'yan Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Babangida Jibril.
EFCC ta zargi ba Amurkan da amfani da wani kamfaninsa mai suna USA Now LLC da Eagle Ford Instalog Group LP da kuma USA Now Energy Capital Group LP da laifin karban kuɗi a hannun jama'a da sunan samar masu da takardar visa na zama da kuma aiki a Amurka tun a shekara ta 2013, amma kuma ba tare da samar da takardun bizan ba, inda ɗaya daga cikin waɗannan mutane mai suna Godson Ichigele yayi hasa da Amurka 545, kuma ɗaya shari'a an samu Ramirez da laifin damfaran wani ɗan Najeriya dala 250,000 a ranar 26 ga watan Yuli ta shekara ta 2013, shi ma na samar da visa gare shi amma ba tare da yin hakan ba. Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya, wanda ya bayyana wannan hukunci tamkar ramawa kura aniyar ta ne tsakanin Najeriya da kuma Amurka, kuma hakan zai taimaka wa ƙasashen biyu wajen yaƙi da masu damfara na 419 a tsakanin ƙasashen da ma duniya baki ɗaya.
Mu muna kallon wannan hukunci da aka yanke mishi na tsawon shekara 74 a gidan yari, muna gani wannan abu ne wanda yake yayi daidai. To amma abin da za a kalla sai a kalli shi ɗan Najeriyan da har ya bada waɗannan kuɗi dala miliyan 1,200,000, to a ina ya samu kuɗaɗen? Domin in ka kasafta dala miliyan 1,200,000 ba ƙananan kuɗi bane a kuɗin Najeriya. So saboda haka mu muna ganin wannan hukunci da aka yi mashi yayi daidai.
Mr. Lawal Pedro da ke zama lawyer ba Amurkan ya ce suna nazari a wannan hukunci domin yiwuwar ɗaukaka ƙara laifukan zamba cikin aminci da zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar gwamnatocin Amurka da Najeriya, abinda ya kai ga musayar masu laifi a tsakanin ƙasashen biyu. Ko a makon da ya gabata ma wata kotu a Amurka ta yanke hukuncin ɗauri a gidan yari ga wasu 'yan uwa guda biyu da aka samu da laifin zambar wasu Amurkawa har zunzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan 5, wanda kuma gwamnatin Najeriya ta mika su ga hukumar tsaron Amurka na FBI domin hukunta su. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ton ka mai ba ku jama tambaya ni ke da, ku jama tambaya ni ke da.
Sai dan karamin yaro wanda komai bai sani ba, bai yi makan shi wanka, bai iya tsalkake kanshi da tsabtace kanshi, to ga daidai wannan lokaci bai kamata a dauke shi a kai shi wani gari ba.
Madan malama jiri uwa ta ba ta kishi ba, uba ne ba ya kishi ba, karatu aka so yayi, kai shiga malami, malami da shiga gari, yau buga masa lawa da shiga jiki.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai fara haska fitila kan tsarin karatun allo ko kuma makarantar tsangaya, musamman abin da ya shafi kula da ƙananan yara da galibi ake rabawa da iyayensu a miƙa su amana ga malamai waɗanda banda karantar da su suke ɗaukar matsayin iyaye wajen kula da buƙatunsu na yau da kullum da kuma tarbiyyantar da su. Sai dai ana ƙorafin cewa ana keta hakkin waɗansu almajiran ta fuskoki da dama. Jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar wannan lamarin, inda ake samun ƙananan yara da basu mallaki hankalinsu ba, waɗansu da shekarunsu suka gaza 5 suna almajiranci da gararan ba a kan tituna suna bara. Wakilinmu a jihar Zamfara, Abdulrazak Bello Kaura, ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan batun. Ga Abdulrazak da bakin namu.
Domin samun nasarar tattauna wannan shiri, na gayyaci ɗaya daga cikin manyan malaman jihar Zamfara kuma shugaban majalisar to malamai ta jihar Zamfara, to Sheikh Ahmad bin Umar Kano. Ma akramakallahu, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Akwai wanda ke wakilta uwaye a cikin wannan shiri, wato malam Hassan Yanbuhu, wanda kuma shugabani na kungiyar mabugawa ta jihar Zamfara. Malam Hassan, muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Sai ita kuma malama Nafisa Sheikh Murtada Balawi Zawiya, ita ma ta samu damar shigo a cikin wannan shiri. Malam, muna maka barka da zuwa. Akramakallahu, ya kuke kallon wannan matsala ta kai nanin yara zuwa makarantu suna ƙananan shekaru da ba su mamu malakin hankalin kansu ba, wani zaka iso ko irin tsalki bai iya makan shi ko ma ya ɗaura wando ba zai iya ba, amma a ganshi yana bara ko kuma ana ganin su wurare daban-daban musamman da suna an kawo su wurin karatu. Ya wannan yake
ko shakka babu, wannan mun sanya shi daga cikin jerin abin da ya shafi matsaloli waɗanda a tare da abin da ya shafi shi almajiranci din. Dole in za a yi magana menene matsalolin shi din, to za a kawo irin waɗannan matsaloli. Ya cewa a ce dan karamin yaro wanda komai bai sani ba, bai iya makan shi wanka, bai iya tsalkake kanshi da tsabtace kanshi, to ga daidai wannan lokaci bai kamata a dauke shi a kai shi wani gari ba. To don haka an kirga wannan daga cikin bangaren matsaloli da kuma kira ga dukkan masu gudanar da tsari din na almajiranci to a magance irin waɗannan matsaloli din.
Kina akramakallahu, kuna ganin da za a samu wasu uwayen can da za su rika shi matsayin uwaye su mai lalurori irin kula da tsaftace, kula da mai wanki wanka, da kila in ya dawo gida ya bi ta karatun da aka bashi, da kila ba walahi.
Eh, to ai kaga tun da reno ba ana ɗaukar yaro daga uwayen shi a tai renon shi wani wuri ba. Ai kaga wannan za a yi abu biyu, a rene shi a kula da shi kuma a ilmantar da shi. Duk da su a ka'ida na sanya makaranta akwai wani tsari da ake da shi a addinance, to duk da yake amma yanzu ko ba ga addinance ba akan kai yara ƴan ƙanana makarantu na renon yara su je su kwashi awai. Iyaka dai bambanci, wannan za a kai shi dai dindindin, wannan kuma ɗan lokaci ne a tahi da shi ya dawo. Don haka abinda an mafifici dai ya zama cewa ga ka'ida, to yaron da duk za a ɗauka a raba shi da gari a kai shi makaranta, to ya san ciwon kanshi, yana iya yi ma kanshi. Ko da ana ba shi abinci, ai kaga ba za a iya tsaya a yi mashi wanka ba. To wannan shi ne.
To bari mu je ga shi Malam Hassan Yanbuhu da ke kulta uwaye a cikin wannan shiri. Malam Hassan Yanbuhu, na san kukan ga da ƙananiyar suke zuwa wurin bara a cikin gidaje da neman abinci, mu sai wake kallon ya wake ji idan ga irin wannan ƙananan yara.
So alhamdulillah, magana ta gaskiya, duk lokacin da cikaro irin wannan yara raina ya kan ɓaci sosai, saboda ganin mahi yawan su ƙananan yara ne waɗanda ko tsarki ba su iya yi ma kansu ba. Abin da ya kamace su a rede wannan lokaci a ce suna gaban iyayensu, wanda ya kamata a ce su ya kamata a ce sun fara kula da su. To amma sai kaga gashi an turo su gari da sunan zuwa neman ilimi. To ba zuwa neman ilimin ne da illa ba, a irin yadda aka kawo su din akwai bukata a ce akwai tsari tun daga makarantun mu na su Islamiya da ake kawo wannan ƙananan yara, cewa duk uba da zai kawo dan dan shi makaranta, to ya kamata a ce ya bi irin waɗannan tsare-tsaren da su malamai za su ginda a kowace makaranta, ce ya zan ya kula da abin da haƙƙi ne na ci da sha, wanda za a killace shi daga makaranta sai gidajen malamai inda za a kula da tarbiyyar su. Ba irin haka da muke kallo ana sako su ga titi ba. Magana ta gaskiya, lokacin da kallo irin haka raina na ɓaci, domin ni kenan ina da irin wannan yara, sai in kamar yarana ne ni kallo suna irin wannan yawo akan titi.
Malama Nafisa, kuna cikin gida, na san kukan gaida almajirai sukan dan shigo wurin bara, inda ku gansu ƙananan yara haka, kuma wasu ba su ma kai ga mallaka hankalinka su ba, sai ba ku kina lura da irin wannan.
Kwarai da gaske, akwai matsaloli da yawa irin wa'annan, kuma akwai ban tausayi. Zaka ga yaro karami bai san me yake yi ba ma, bai ma san ciwon kanshi ba, ƙarshe an kai shi makaranta malami ya mishi karatu, ya fahimci karatun a cikin aji, amma ya fito ba wanda zai tarairaye shi ya rike abin da malami ya koyar da shi. To kaga haka ba fa'ida. Da a ce misali yaro ya dan kai kaman ko kila daga shekara 10 ne, to maybe za a iya a kawo shi, ko da aika ta kama a yi da shi, za a iya aike shi inda ko wani ya yi kuyunkurin cutar da shi, yana da wayan da zai gudu.
Kun ta lura da kila ko sun shiga wani hali kila ku haɗu da su, ka gansu cikin damuwa sanadiyar kila suna ƙananan yara da aka kawo su makaranta?
Kwarai da gaske, zaka ga yaro ƙarami ma wani yana kuka me aka yi mishi, zai ce maka ba komai. Ƙarshe ma zaka gane kewar gida yake yi, yana kewar mahaifin shi ne. To kaga yana haka, kaman iyaye na ɗaukar haƙƙin ƴaƴansa ne, saboda ka kai ɗanka gurin da bai yi wayan zuwa ba, ka bar shi kuma a gurin.
To akramaka Allah, ba sani ba ku tunda ku a wancan lokacin da kuka naku karatu kila ko kuna kula da akwai irin wannan tsari na kai yare da basu ciwon kansu kallan sosai ga kansu makaranta.
To alhamdulillah kamar da ni sani dai mu mun tashi cikin tsarin tun kakanni har ya zuwa uwaye kuma mu ma an dauko mu an kawo mu makaranta. To amma a gaskiya ba kai mu makaranta ba sai kamar bayan mun kai irin shekara 9 misali kamar ni sanda mun kai kamar shekara 9 ga wancan lokaci mai shekara 9 yana da dan wayo yana iya fahimta wasu abubuwa. Akwai kuma bambancin jiya da yau a yanayin garuruwan ma da waɗancan wasu abubuwa duk ba a san su ba, wasu illoli da suke bayyanuwa ba a san su ba, matsaloli sun yi kadan. To don haka ko wancan dai gaskiya ba a saba daukar dan karamin yaro ba, kuma dai wasu malamai ma ba su yadda a dauko, don na san a makarantar mu akan kawo dan karamin yaro malai ya ce a wannan ka koma da shi sai ya girma, yace to wannan wa zai iya kulawa da shi.
Kuma sannan su malam ba wani abu ake ba su wakilin na kula da yara,
aba malamai abubuwan kula da yara ai yanzu ne cikin gyaran da aka yi ma sai a zo a ce ma uwaye in ka kawo yaro to taho sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza. Wanda ban manta ma wani mahaifi da ya kawo mani yaro ya isa karba sai ni ce mishi to zo a faɗa maka sharuɗa, sai ka samu mishi bokitin wanka ka sai mishi sabini na wanka da na menene da shimfiɗa kwanci, sai ce mini a malam makaranta Allah ne ce ka sa mai shi ba, nice ai ta Allah ce a da wannan ka'ida din, nice ai ta Allah ce ana cewa makaranta Allah ba a kwanta biza shimfiɗa ba ku sa bokitin da za a yi wanka. Haka nan tunda wani yaro da ma za a kai a ce je ya baran kwanon baran, kaga wannan duk tsari ya kamata a ce cikin gyare-gyaren da aka yi. To sai a zam kawar da shi kuma an sa shi cikin duk matsaloli, matsalolin nan na bangaren su malaman kansu, matsaloli na bangaren uwaye, matsaloli na bangaren ita hukuma din. Wani lokaci duk hukuma ka sakkaci har haka yazo ya faru.
To malam Hassan Embu, ba sani ba to akwai wata matsala da wasu ke ganin ita ce babban abin da ma aka jin tsoro kila bata gari, suna shigar da yara cikin ɗabi'un banza kila ta hanyar bata musu rayuwa, kila ta hanyar kila neman su ko kuma ta hanyar sagar da su har ka shaye-shaye to suna karamai ko kuma wani abu kamar haka. Ban sani ba kun taɓa cin karo da irin wannan.
Gaskiya na taɓa cin karo da irin wannan. Wanda yaro ne aka kawo makaranta kuma da sunan karatu aka kawo shi, to amma rashin ma tsaya makarantar ba zai iya tsaya makarantar ba ya karatun saboda yunwa tana damu ne. To haka da an tashi makaranta sai ya hito cikin gari wajen neman abinci, to kuma daga nan lokacin karatu rana ba zai koma ba, ya shagala dai ko wani lokaci wajen neman abin da zai ci. To irin haka ire-iren wannan mutane wanda suke da irin wannan miyagun manufa akai ta jin ra'ayi ne da suna ana bashi abinci ya je ya dawo kuma gida ne wanda za ka gida ne kammalallen gida amma su ba san daga cikin su an samu irin nan bargurbi ba. To a hankali dai har aka ga irin kusanci da aka samu tsakanin shi da irin wannan dalibi a karatu abin da yake kamata, don haka ya kamata a sa bincike. To kaga irin wannan akwai su abubuwa ne da dama inda suna faruwa.
Kama diribaran malami ya je ilariya je ko kula ta diya bara dan almajiri ko na biyo ka ne a karki biyo ni ni ke kwata yake da karfi ba baki ba ni ne ma nike ga Allah ga Ubangiji hadan almajiri uwa ta bata kishi ba uba ne bai kishi ba karatu aka soyayi kai shiga malami da shiga gari.
To man taɓin nazarin wannan batun kenan, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji abin da waɗanda ke zaune a unguwannin da ke da waɗannan makarantu suke lura da shi da kuma tsarin da waɗansu malamai suka fara gabatarwa don inganta shirin. Yanzu dai a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Umar Kanoma da Hassan Yambuhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara, sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada Zawiya da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu nan lokaci, sai kuma cin anjima da karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin. Idan Allah kama kada kuma manta mana nan ko da shi a shafukanmu na voahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya hada shirin, sai injiniyanmu Charleston ni Mahmud Dalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.